بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضي موسى النجلا وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر لو جزوة من النار لعلكم تسألون.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمنا قديا والله سبحانه وتعالى مقوام يقومي وانديداو دمولمين شيء قبدا قبطنا تفسير من القرآن مثالكي دمكي أولنا ولي أديدي وانا لوكتي يومنا العربة أبيار gawata ramadan hijrar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da 5 ga watan 3 miladiya 2025 a jiya dan mamanta ba mun kwano wato karshen aya ta 28 a cikin wannan sura mai albarka suratul kasas na yau kuma insha Allah zamu tashi kan aya ta 29 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani. Har yanzu in dai ba mu manta ba, muna tafe da kisar annabi Musa alaihi salam, wato bayan wato tattaunawarsu da wannan dattijo dangane da ijarar kiwon dabbobi da ya ce zai bashi da alkawarin zai aura masa ƴaƴansa guda ƴaƴansa ɗaya zai masa kiwon dabbobi na shekara 8 ko shekara 10, wanda annabi Musa alaihi salam ya amince kuma ya cika wannan sharadin. Shi ma kuma wannan bawan Allah ya cika wa annabi Musa alaihi salam alkawari da ya masa na aura masa ƴarsa. To bayan zama annabi Musa alaihi salam sai bege zai je gane da mahaifiyarsa sai rabu shekaru, sannan kuma yayi bege zai je gane dan uwansa annabi Harun zai kai masa ziyara. Saboda haka daga nan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya dora mana kissa din. Allah ya ce falam ma qada Musa al-ajala, yayin da annabi Musa alaihi salam wato ya gama ajalin da aka kulla tare da shi kamar wato na shekara 10 ko na shekara 8, wanda aka ce malame sun fada tan annabi Musa yayi shekara 10 din ne, saboda wato ai ana samun karimci ne a gurin mutum mai karimci. Saboda haka bayan gama wannan ajalin, Allah ya ce wasara bi ahlihi, sai kuma ya tafi tare da iyalansa. Mun yi magana don gane da ijara, duk da yake a guguje muka yi bayanin jiya don gane da ijara, don wannan ayan tana ɗaya daga cikin ayoyin da wato suka kawo hukuncin ijara, hukuncin korego, hukuncin aikin barema. Idan ɗan barema ya ka ɗauke shi aiki, ka ɗauki ɗan ijara aiki, wato sharaɗin ƙulluwar ijara ɗin fara aikin, malamai suka ce sai an shiga cikin aikin. Dan yanzu ɗan barema in ya ce maka ka ce masa ka nome min gonan nan zan baka naira 10,000, sai ya ce na amince. Suka ce ijarar bata kullu ba daga mujarradin na amince din baki, sai ya fara noma. Ka tona min rijiya a nan zan baka naira 100,000, sai ya ce na amince zan fara gobe. Suka ce to ijarar bata kullu ba sai in ya zo ya shiga cikin aikin ya ga dama zai iya fasawa. In ya fasa kuma ba za ka je kai karasa ka ce ai dole mun yi, sai ya tona min rijiya a naira 100,000 ba, dole sai ya zo ya yi. A'a, sai ya fara. Amma idan ya fara yanzu ijara ta kullu, kai ba ka isa ka ce ka fasa ba. Mun gane ko? Yawa, in ka ba mutum aiki ya karɓi aiki, kai din za ka iya cewa ka fasa, ka ce wane ni aikin nan ma dai haƙura da shi, na duba na ga abin da zan sallame ka din gaskiya ba ni da shi, ko kuma a kosi ce gungula yanzu wannan hidimar a batta, za ka iya fasawa. Ko kuma shi da ya ɗauki alƙawari zai ɗauki zai maka wannan aikin, gini ne ko tono ne ko kowane irin aikin ƙorago ne, yana da dama ya ce na fasa. Ya ce wani aiki na a nemi wani, gaskiya yana da ayyuka ba zan yi ba, yana da dama. Amma in ya shiga aikin ya fara aikin, to yanzu in ya fasa shi ya yi aikin banza, ba za ka biya shi wato ladan wahalarsa da yi ba. ba zai je maka noma safiya ɗaya dawo ya ce shi yanzu gaskiya noman nan ba zai yi noman nan ba, ko ka ƙara mun ko kuma ni a bani ladan wahala ta ne yau, sai ka ce a ai mun riga mun yi da kai da hankalinka da wayanka kana kallo ka karba za ka yi kuma ka je ka fara aiki, to ɗayan biyu ne ko dai ka gama biya ka kuɗinka ko kuma ka nemo wani ya zo ya yi a madadin wannan kuɗin biya ku, ko kuma shikenan ka tafi abin kana nemo wani. Wannan shi ne bai sai ce sai ka biya shi wannan ladan wahalarsa ba, koda mai tonan rijiya ne maka aiki koda na sati sai ya ce ma gaskiya shi ba zai iya ci gaba da tonan nan ba, saboda haka shi a bashi dan haƙƙinsa a ko kuma bashi da shi a shari'a. In yana so to sai ya nemo wanda shi ya zo ya ciniki da mutumin a je a samu ruwa, aka samu ruwa sai ka haɗa ka biya su naira 100,000, in ya so shi akan abin da ya ciniki da mutumin sai ya cire guntun kuɗinsa. Mun fahimci wannan ko? Wannan shi ne ƙa'ida a ijara. Sannan kai kuma da ka ba da aikin yau sai ya je ya tono, da ya je ya tono yau ya dawo ko da bai yi nisa ba ko da rabin gaba ya yi, ba za ka iya zuwa da dadar ka ce masa na fasa ba. Yawa kai ma ba za ka ce na fasa ba. Yawa ba za ka ce na fasa ba, sai dai idan roƙonsa ka yi ya maka alfurma a dakatar da aikin za ka biya shi daren wahalarsa kuma ya amince. To shikenan, amma ya amince ya tafi kotu dole kotu za ta ce dole sai ka biya. Yawa saboda ai ka bar shi har ya fara aiki. In an shiga aiki to ijara ta gugu. Amma kafin a shiga aiki mutum yana da zabi. Shi yasa ma Annabi Musa ya ce ayyaman ajalaini qadaitu fala udwana, ni kowane a cikin wato ajali biyun nan ko dai kiwon shekara 8 ko kiwon shekara 10 din qadaitu na hukunta to fala udwana alai, ni dai a ka shekara zalunce ni a bani haƙƙina. Saboda haka kowa ana kiyayewa, kai da ka ba da aiki kana cuce ka, sannan shi kuma da ka ba shi aikin shi ma kana cuce shi. Wannan a shi ne abinda malamai suka yi bayani don gani da matsaloli na ijara. Allah ya ce to bayan Annabi Musa ya gama ijararsa da ya ɗauka tsakaninsa da wannan dattijo na kiwon dabbobi na shekara 10, kuma dattijo ya cika masa alƙawari, Allah ya ce wasara bi ahali, sai Annabi Musa sai ya ɗebi iyalansa sai ya tafi da shi da izinin mahaifinta suka tafi Misra. Allah ya ce suna cikin tafiya a nasamin janibin turi naran, to ana cikin tafiya, tafiya ce ta damana, an yi ruwa, ga sanyin jeji, ga sanyin iska ta dare, sannan kuma ga duhun damana. Annabi Musa yana tafiya tare da iyalansa a cikin dokar jeji, sai ya hango hasken wuta, ana sanara ma'ana ya tsinkayi wato hasken wuta. Saboda haka da ya ga wutar, kuma wutar ba a sitin gabansu take ba, da a gabansu take zai ci gaba da tafiya har sai ya je inda wutar take. To ya hango wutar a gefe, ga inda yake yi, sannan wutar kuma ga ta a gefe. Kuma malaman tarihi suka ce ma ya ɓace hanya tunda yake shi bai taɓa zuwa Madiyana ba. Da ya je Madiyana ya shekara 8 ko 10 a Madiyana, bayan ya gama ya ɗauki iyalansa kuma yana so wato ya tafi Misra. Saboda haka ya bi wata hanya, to sai ya ɓace hanya. Saboda haka yana cikin tafiya ya hangi wannan wutar. To shi ne Ubangiji ya ba mu labari da ya ga wannan wutar, ga suna jin ɗari, ga suna neman bayanin hanya zuwa inda zai je. Saboda haka yana da matsaloli guda biyu wanda yake neman ya haɗu da ɗan gari. Ita kuma bisa al'ada idan ka ga wuta to da waɗanda suka hura ta kusa da ita. Saboda haka duk inda ka ga wuta a jeji to za ka samu akwai al'umma kusa da wannan wuta ɗin. Saboda haka shi ne Ubangiji ya ce faƙari li ahali, ƙali li ahali, sai ya ce ma iyalansa in ku su ku zauna a nan, in ni anastu naran, ni na tsinkayi wuta, zan je gurin wannan wutan. Idan na je la'alli ya ati ku min habi bi khabari, ko in samo labari a gurin wutar hanyar da za mu bi mu tafi inda muke biyan bukata, aujaz watin minan nari, ko inje samo bakin wuta wato la'allakum tasalun, wanda zamu zo mu fura ko kwaruruma wato ku rage sanyi, ku rage jin wato iska da a cikin jeji. Tunda yanzu abu biyu ne dame shi, bacewar hanya da kuma dari, da kuma yana tafiya da iyalai. Saboda haka yace wa iyalan ku zauna, wannan ya karantar da hidimar shugaba a gidansa, hidimar mai gida ma iyalansa. wanda yake wajibi ne mai gida ya hidimta wa iyalansa. Saboda haka yace ku jira in tafi in je in dauko wannan wutan. Akalla idan na samu mutanen da suke gurin wutan nan in su ma baki ne, ta yadda ba zan samu wani bayanin hanya a gurin su ba, to zan dodono mana wuta mu zo mu ji. In kuma yan gari ne, to zan samu labarin hanya, kaga an samu riba biyu, dodono mana wuta an samu kuma to labarin hanya. Amma babban abin da ya fi damun su labarin hanya, tun da yake ai matafiya ne, matafiyi idan ya bace babban bukatar shi ne wato a fitar da shi hanyar da zai sadu zuwa ga biyan bukatar sa. Shine Ubangiji yace fala ma ata hanudiyan Allah ya ce fala ma ata ha, da yazo gurin wannan wutar wato Nudiya, sai aka kira shi min sha'il wadil aymani, ta gefan kwari wato al-aymani wanda yake damacin Annabi Musa. Kwarin yana damacin Annabi Musa ta wannan wato gefan garan kwari, ta nan ya ji kira, wato aka kira shi fil buqatil mubarakati, a wani guri wanda yake mai albarka, wato inda Annabi Musa ya ji maganan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato mina shajarati, wato daga gefen wata bishiya. Mun gane ko? Wato gefen wata bishiya, an ce bishiyar magariya, an ce bishiyar hurna, an ce dai gashi nan. Saboda haka dai gefen bishiya wato aka kira shi a wannan wurin. Kwarin yana damacin Annabi Musa, gurin kuma da wannan bishiyar, a nan ya ji ya ga wannan hasken, kuma da ya zo ashe ba hasken wuta ba ne, babbar magana ne, zai zo ya saurari maganar Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Saboda haka da ya zo, sai Allah ya ce masa anya Musa, mana wato ya Musa, ya kai Musa, inni ana Allahu rabbul alamina, ni ne Allah Ubangijin talifai. Wannan sai Allah ya ciyar da shi wato maganan Ubangiji, Allah ya kira shi ya ce maganan ba ta wuta ba ne, ba ta wato wanda za a samu wani labari a gurinsu ba ne, magana ce babbar magana, wato innani ana Allahu, ni ne Ubangiji. A cikin Taha Allah ya ce fakla'ana alaika, yanzu kwabe ta kalman ka tukunna, innaka bilwadil muqaddas, kana cikin wani kwari wanda yake mai albarka. Amma anan ba ambaci kwabe ta kalman ba, Allah sai ya fara ce masa wa an alki asaka, a can kuma na Allah ya ce masa anan wa an alki asaka, to jefar da sandan naka. Amma Taha tambaya ta kai wa matilka biya minika, ya Musa menene a hannunka, kale ce hiya asaya, sanda ta ce a tawakkau alaiha wanda nake dogarawa, wa hushu biha ala ganibi wanda nake kore dabbobi na, wale fiya mari ukura ina da wadansu abu amfani ma da nake da ita. Allah ya ce to ka jefar da sandan, sandan sa dai yake kore dabbobin sa wanda ya taho da ita. Saboda haka tunda zai je ya bar iyalansa ya tafi ɗebo wuta, dole zai rike makami. Saboda haka bayan Allah ya kilaye shi ya ce masa jefar da sandan da ke hannunka, wato fa'al qasi, ya jefar da sandan. Allah ya ce falam mara ahata tazuka anha jannun wala mudbiran, yana jefar da ita sai ta koma maciji yar karama, sai jujjuyawa wutsulu 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 wutsulu. Wannan zama malaman suka ce yana jefar da ita da ta zo maciji, sai ta fara hadiyan abubuwan da yake wurin, haka za ta kama bishiya ta haɗi, sai ya rika jin kukurkukur, tana tauna haƙoransa suna kakkarya bishiya, tana haɗiya in dutse ta sa gabanta, haka za ta sa dutsen tana murƙushe shi kamar mai cin alewa. To shi yasa sai ya tsorita, wannan kuma tsoro suka ce wannan ɗabi'a ce, shi kuma ita ɗabi'a Allah yana halittar ta hatta jikin annabawa, hatta jikin annabawa jin yunwa ɗabi'a ne, koshi ɗabi'a ne, jin tsoro ɗabi'a ne, jaruntaka ɗabi'a ne, jin bacci ko jin gajiya ɗabi'a ne. To duk wannan akwai ba gajiyawa bane, dan Annabi Musa alaihi salam ya ji tsoro, wannan ba gajiyawa bane. saboda ai dabi'a ce dabi'a ce sai dai Allah yana cire tsoro wato a gurin wanda ya ga dama amma nan Allah da kansa yace wato da ya ga macijiya tana wutsuru wai an ce mata aljannu anan karamar macijiya saboda saurin jujjuyawar ta aulugun subanun ake kiranta Allah ce wallahi mudbiran sai ya juya wato da gudu Allah ce walam yu'aqib bai tsaya ba bai tsaya ya dawo ya bi ta labarin sandan ko labarin komi ba Allah ya ce masa ya Musa aqabil ka dawo ka dawo ka dawo mun gane ko a can wata sura ya ce inni la kafirul musalun ya Musa la ta kafu ya Musa kar ka ji tsoro inni la kafirul musalun manzani ba sa jin tsoro a gurin mu Allah ya ce masa ka dawo anan yace ya Musa aqabil ka fuskanto ka dawo inda aka kira ka nan wala ta kar ka ji tsoro innaka min al-alim innaka min al-aminina ko min al-laminina kana daga cikin amintattu macijiyar kai din ba za ta yi maka komi ba ka dawo to mutumin da ya ga yar karin macijiya ta cinye bishiya ta cinye dutse balle kuma mutum to shi yasa sai ya ji tsoro tsoro na dabi'a sai ya gudu Allah ya ce masa dawo saboda haka da ya dawo Allah ya ce kusa hawala ta kafa rike ta kar ka ji tsoro da ya kama ta sai ta koma sandar ta yadda take shine ubangiji yake ba mu labari yace masa innaka minal aminin dalle kana daga cikin amintattu wanda maci wannan sandar ba za ta cutar da su da komi ba ku gyara masa shi cire masa shi cire masa shi mun gane ko saboda haka sai Allah ya sake gaya masa yanzu an bashi aya guda daya an bashi aya guda daya shine sandarsa yanzu mu'jiza ce wa annabi Musa alaihi salam idan ya sake ta tana koma macijiya dama tana amfanan sa amma dai kuma shi a lokacin wato bai dauke ta a matsayin mu'jiza wanda bai dauke ta a matsayin mu'jiza wanda wato za a aike shi da shi wajen kafiri da wannan sandan a matsayin wato wani abu da zai je kira akan hanyar Allah da wannan abin ba mun gane ko saboda haka bai kirga ta a cikin mu'jizoji ba a lokacin tunda yake tukunna ubangiji bai ce masa mun baka aya ne za mu aike ka da ayar ba saboda haka shi yasa da aka tambaye shi sandarsa ne sai ce sandarsa ne yana kado dabbobi yana kaza yana wasu amfani ma da ita yawa amdan da zai ci aya ne daga cikin ayoyin ubangiji to amma a lokacin ubangiji bai ce masa wannan din aya bane tunda yake wannan shine gamuwarsa wato jin maganar ubangiji na farko da yayi wanda ubangiji ya fara masa wahayi kai tsaye shi dishi saboda haka yake cewa usluk yadaka
usluk yadaka injayika haka bai bai la
Ubangiji ya ce masa usulu ya daka za a sake bashi wata aya ta biyu wato usulu ya daka Allah ya ce masa shigar da hannayenka ma'ana hannunka na dama alayhil yumna Allah ya ce shigar da hannunka na dama fije bika cikin aljifin rigarka wato ko cikin wuyar rigarka ka shigar da shi ta kharuju baydaa za ka fitar da hannun farikal yana sheki min gairu su'in ba baras bane ba ciwo ne na kuturta ba wanda yake haska gaba za ka fitar da hannun yana sheki kamar wato zeba wannan ita ma mu'jiza ne Allah ya ce saka hannun naka kenan ka gashe banda sandan nasa ma har yanzu Allah ta'ala ya sake bashi a lokacin wata aya ta biyu duk da cewa sandan ita daya malamai suka ce tana dauke da ayoyi da yawa dan sanda ce kuma macijiya ce tana yin ayyuka da yawa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kara masa da hannunsa yace masa ya shigar da hannun a cikin aljifinsa ko ya shigar da shi a cikin wato cikin rigarsa idan ya fitar da shi sai ga hannun yana sheki hannun nan in ya fara sheki yakan ma tsoro ta annabi Musa shi ma da kansa Allah sai ya ce masa kar ka ji tsoro daga saka hannun a cikin rigar taka in ya mai da hannu sai kuma hannun ya koma yadda yake saboda haka kunuwar zebar hannu shine tsarin aljihu kashewa shine a mai da hannun aljihu to kaga wannan aya ne ubangiji ya sake bashi aya Allah ya ce usulug yadaka fi jaybik saka hannunka a cikin aljihunka takarju bayda azaka fitar da shi yana haske kuma wato haske ba mai cutarwa ba min gaida su in babu wani cuta wadum ilayka janahaka min arhab in ka ji tsoro to hada hannun wato kaman ne shi a jikinka wato sai kuma hannun ya koma yadda yake wato idan ka tsorata wadansu malaman suka ce a cewa ya hada hannayensa in ya ji tsoro to wannan ita ma wata aya ce mai zaman kanta bata da alaka da hannu cewa duk abin da ya tsorata shi kurin ya hada hannunsa haka in yi rungumi kirjinsa shikenan ya samu nutsuwa duk wani abin da ya kada masa hankali tunda yanzu za a aike shi gurin Fir'auna ne lalle kuma shi Fir'auna ya kasance mutum ne wanda yake al'ummarsa tana jin tsoronsa gaya tsoro saboda haka tunda za a aike shi kuma annabi Musa nan ya san tsakaninsu ma dama garinsa akwai tsakuwa akwai matsala tunda wancan guduwar ma da ya dama ya gudu ne saboda shirye-shirye da Fir'auna suke da mutanensa za su hallaka shi akan kashe wannan bakin ne to yanzu kuma Allah zai aike shi gurin wannan mutumin kaga kenan yanzu zai je gurinsa a matsayin da kodama bai taba masa laifi ba kodama bai taba masa laifi ba yanzu zai je ya kilashi zuwa ga shiga addinin musulunci ne addinin da shiga addinin da zai masa sanadiyar ya rasa abu da yawa wanda yake samu a gurin talakawansa za su daina masa bauta za su daina masa kaza za su daina masa kaza abubuwa da yake musu na kama kariya na zalunci ne menene duk wannan zai kukuce masa kakenan shi kadai ma wata babbar musiba ne wanda ya kamata a ce Fir'auna ya yaka wanda a dalilin ta yake kashe yaya maza da duk aka haifa wato a cikin wato gidajen yan bani Isra'ila to kaga zai je gurinsa da manya-manyan al'amura wanda dole yana bukatan tanadi shi yasa Allah ya tanade shi Allah ya masa istidadi duk abin da ya tsorata ka runguma hannunka kurin zaka ji wannan tsoron ya gushe saboda haka Allah ya sake bashi wannan a matsayin aya yace wamdud ilayka janahaka min arhab wato idan ka ji tsoro wato ka rungume hannayenka wasu suka ce a wannan rungume hannaye idan hannun yana haske ne in hasken yayi yawa yana dauke masa hankali to sai ya rungume hannunsa Allah ya ce fadhanika wa'annan hujoji guda biyu da hannu da kuma wato sanda burhanani hujoji ne guda biyu min rabbika daga ubangijinka ila fir'auna wa mala'ihi wanda aka aike ka zuwa ga fir'auna da mutanansa Allah ya ce innahum kanu qauman fasikin lalle fir'auna da mutanansa mutane ne wanda suka kasance wato fasikan mutane ala rabbi
kana rabbi inni qataltu minhum nafsan akahu an yaqtulu wa ki harunu huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma'i idan yusaddiqini inniya akahu an yukazzibun
annabi Musa alayhi salam da ubangiji yace masa mun baka waɗannan ayoyi guda biyu hujja ce wanda zamu aike ka da ita ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanansa ka tafi zuwa ga fir'auna Allah yace innahum kanu qauman fasikin fir'auna da mutanansa mutane ne fasikai taki annabi Musa sai kawo uzuri wannan shi yasa muka ce tsoro na ɗabi'a ko da annabawa suna da shi tunda ai wato mutane ne su ma illa iyaka su ubangiji ya tanade su ya musu wani tanadi wato saboda wato annabta da aka basu da kuma manzanci kala sai annabi Musa yace rabbi ubangiji inni qataltu minhum nafsan na kashe musu laifi a mutanen nan kaga wannan ma ɗabi'a ne ai annabi Musa yana magana da Allah ne Allah kuma ya san komi amma yanzu annabi Musa saboda ɗabi'a ta dan adam yana gaya wa Allah fa gafa laifin da ya musu kai ka ce kamar Allah bai sani ba mun gane ko to wannan kaga ɗabi'a ne dan adam yana gunkuwa saboda haka ai ya san Allah ya sani tunda ai ko da Allah ya ce bai shi ma meye a hannunka yace sanda ta ce ai ya san Allah ya sani amma aka ce masa meye a hannunka yace sanda ta ce sai ya ci gaba da bayani kuma ina kaza da ita ina kaza kuma ya san Allah ya sani to wannan ɗabi'a ce ta dan adam saboda haka wasu malaman suka ce wai dadin munajaci ne yasa wancan a bayanin sanda da aka ce masa meye a hannunka da ya ji dadin magana da Allah sai yake ta bayani baya so ya tsaya yake ta bayani to amma anan da Allah ya ce masa mun aike ka zuwa ga Fir'auna ka tafi ga Fir'auna da shi da mutanansa da mutane da fasikai sai ya ce ubangiji mutanen nan fa na kashe musu rai na kashe musu bakibde a baya fa akafu an yar turine ina jin tsoro kansa kashe ni to kaga wannan shi ma suka ce tsoro ne wato na dabi'a kansu kashe ni saboda mi saboda na kashe musu mutunsu sai ya ce wa aki Harun Allah ka aiki dan uwana annabi Harun ai Allah ya fi sanin annabi Haruna ya fi sanin sa sai ya ce to ni ina da laifi a gunsu amma a shawara ta ubangiji ga dan uwana annabi Harun ka aike shi wa afsahu minni lisana ya ma fi ni iya magana domin shi annabi Musa alaihi salam an ce zaman sa a faran Fir'auna yana nuna wasu halaye wanda suke bakin halaye wanda bai kamata a ce yaro da yake da shekaru irin nasa ya rika yi ba wasu halaye yake nuna wanda Fir'auna yana jin tsoron wannan halayen baya jin dadi idan ya rike Fir'auna sai Fir'auna ya sa an cire shi an ture shi ya kama shi sai ya kama masa riga da ya yaji zafi a wuyansa sai da ya kira asa ya ce ki zo ki bambare yaran nan ki tafi da shi to yawanci in ya zo ya dumamike shi sai an zo an karbe to yana da halaye a shekaru irin na wannan yaron yanayin irin wayannan abubuwa na khariqul ada ababan da suka saba al'ada ce yaro karami yana damun Fir'auna shi yasa kule yake dardar da annabi Musa yana shakka anya kuwa wannan ba shine kar mutum ya debo ruwa dafa kansa to shine sai yake cewa ga annabi Haruna to wata rana aka ce sai Fir'aunan yace wannan yaron an ce ya kama ko geminsa ne ko kuma jike rigarsa ne sai da ya jawo shi akan kujera to ya tashi yana fada Asiya tace yaro ne yace in yaro ne bari mu gani sai a dauko garwashin wuta da kwayar dibino a bashi annabi Musa sai zai dauki dibinan sai mala'ika Jibrilu ya ture hannunsa sai ya kama garwashin wutar sai ya danna a bakinsa to shine ya kona masa harshe sai yake da rikitaccen baki yake da rikitaccen baki amma daga baya da zai je gun Fir'auna ya roki Allah inda yake cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani to Allah ya warkar da shi wannan to sai ya zama harshensa da ya koru sai bakinsa sai ya rikice shine yake cewa anan huwa afsahu minni lisana ai annabi Haruna ya fi ni iya magana fasahar magana in yana magana ana jinta wato bakinsa ba a rikice yake ba ko mai koyan sauraron magana zai iya sauraron maganar annabi Harun ya fahimta amma ni ina da gura-gura a bakina shi ma ya kawo shi a matsayin uzuri ne ya kawo kisan kai da ya kashe bakibde a matsayin uzuri ya sace kawowa wannan rashin fasahar magana rashin fitar da magana mai kyau a matsayin wato uzuri shine yake cewa da ubangiji ya ga ubangiji ba zai aike shi ba zai canza wannan aikin ba sai ya ce farsilhu maiya ridan ka aike shi annabi shi ma Harun tare da ni ridan ya rika karfafa ni ya rika karfafa ni in ma Fir'auna da mutanen sun kare ta shi din ya ce gaskiya kake ina dan jin karfin gwiwa ko kuma ga wani kusa da ni a kusa da ni dai wanda zai rika jin dan karfin gwiwa amma ni kadai a gaban Fir'auna da mutanen sa bayan na musu wancan laifin ina jin tsoron makircin su to saboda haka a cikin adaha cewa fa arsal ila Harun ubangiji ka aika annabi Harun ya je isar da wannan sakon don yafi ni kaza yafi ni kaza yafi ni kaza to amma anan sai ce fa arsilhu ma iya ridan ka aike shi tare da ni to ko bai sani ba a lokacin ma ubangiji ya riga ya tanada masa duk abin da yake bukata dan a lokacin da Allah yake masa wannan wahayin shi ba yana wannan jejin bane to a lokacin kuma mala'ika Jibrilu shi kuma ya ja collecting din su da annabi Harun shi kuma a can Misra a lokacin da ake tattaunawa da annabi Musa a lokacin shi ma Allah yana jiyar da annabi Harun a lokacin saboda haka shi yasa za ka ga a waɗansu ayoyin Allah yana musu magana da alifin tasniya su biyun ya zai ce musu ku je zuwa ga Fir'auna ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza amma a lokacin da annabi Musa ake magana a wannan gurin amma sai magana tana zuwa da sai ga jami'i na mutum biyu saboda haka yake cewa fa arsilhu ma iya ridan yusaddiquni ka aike shi tare da ni wato ridan a matsayin sa ne mai taimako yusaddiquni wanda zai rika gaskata ni Allah yace sai annabi sai inni akafu an yukazibun ni ina jin tsoro kar Fir'auna da mutanansa wato su kare ta ni kada sai Allah ya amsa masa yace masa
kada sai shiddu arsaka bi aqiqa nad'alukum sunanan fala yasinnuna ilaykum bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun
ubangiji sai ci gaba da maganan kamar annabin Musa da Harun suna tare Allah yace kada sana shiddu aduddakum aduddaka sana shiddu aduddaka da sani zan karfafi wato damtsanka kai annabi Musa wato zan karfafe ka bi hakika da dan uwanka Harun din wa naj'alu lakuma sultanan zan sanya muku rinjaye wato nasara da karfi a wajen hujja hujjar ku ce mai karfi bayanin ku ne wanda zai dauki hankali duk abin da za ku fada wato za a ji shi zan karfafe harcan ku wato zan karfafe zuciyar ku wajen tabbatar da abin da kuka je wato kuke kiran Fir'auna a kai fala yasuluna ilaykum ba za su tutar da ku da komi ba bi ayatina ku tafi da ayoyinmu kaga a lokacin ma sai aka hada su biya cikin aikin bi ayatina mana izhaba bi ayatina ku tafi da ayoyinmu antuma ku biyu din wa man tabakum algalibun da wanda suka yi biku suka yi imani da ku algalibun ku ne masu rinjaye Allah yake ku tafi da ayoyinmu ku je wanda kuka yi wa'azi ya amsa da ku da shi ku ne wato masu rinjaye fala maja ahun
fala maja ahun qalu ma hadha illa sihrun muftara
na'am
wama sami'na bi hadha fi aba'ina tawbani
wa qala musa
rabbi a'lamu liman ja'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatud dayr innahu la yuflihu zalimun
ubangiji yace wato falan ma ja'ahum Musa bi ayatina yayin da annabi Musa yazo musu bi ayatina bayyinatin da ayoyinmu bayyananu qalu sai suka ce ma hadha illa sihrun muftara wannan sihiri ne tsafi ne muftaran wanda aka kirkira mana wato tsafi ne wanda aka yi amfani da basira aka kirkiro shi a ce an saki sanda ta zama macijiya an zare hannu a jihu ya zama yana haske kaman wato zeba wannan wato wani sihiri ne wanda aka kirkire shi ta hanyar wato ilimi wa ma sami'na bi hadha mu ba mu taba jin wannan magana ba wato fi aba'inal awwalin tun wato a bakin iyayenmu ma na farko ko a tatsuniya ba mu taba jin wannan magana ba akan an nemi wato abautawa Allah shi kade wannan shine wai magana da ba taba ji ba saboda haka suka ce wa masamina bi hadha bamu taba jin wannan yayo ba fi aba'inal awwalin cikin wato iyayenmu na farko wa qala musa rabbi a'lam wa qala musa sai annabi musa yace musu rabbi a'lam ai ubangiji na shi yafi sanin bi manja bil huda waye yazo da shari'a ni da nace abautawa Allah shi kade mahalicin sammai da kasai ko kuma kai fir'auna da kai da'awar kai da kai da'awar allantaka kace abauta maka wato waye a tsakanin ni da kai ko ni da ku wato waye wato Allah ya fi sanin waye yazo bi manja bil huda wanda yazo da shari'a wato min indihi daga wajensa waye yazo da shari'a daga wajen ubangiji mana mu ne ko kai mana kenan annabi Musa alaihi salam shine yazo da shari'a sanan wa man takunu lahu aqibatud dari waye kuma ta karshe ita ce aljanna za ta zama za ta wanzu a gare shi waye yake da rinjaye a lahira waye yake kan gaskiya wato a lahira wa man takunu lahu aqibatud dari waye karshe abar godiya ta kasance masa shine wato annabi Musa wato da mutanansa ma'ana fa ana muhiqqun fi ma ji'tu bi ni ne nafi cancanta cikin abin da nazo da shi na da'awar Allah shi kade ni nafi cancanta wato shiga gidan aljanna ba kai da kazo da wato shirka ba innahu la yuflihu zalimun lalle kafire kan masu shirka da Allah la yuflihu wato ba za su rabauta ba qala fir'aun
wa qala fir'aun ya ayyuhal malaku ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqidni ya hamanu ala dini faj'alni sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin
astakbara
huwa wa junuduhu fi al-ardi bighayri al-haqqi wa dhannu annahum ilayna la yarji'un
wa qala fir'aun sai fir'auna da yaji jawabin annabi Musa alaihi salam sai ya ce wa mutanansa ya ayyuhal mala'u ya ku jama'a ta manya-manya mutanansa a fara da suke kewaye da shi bayan an ji jawaban annabi Musa an ga abin da annabi Musa ya nuna na mu'jiza cewa Allah ne ya aiko shi ya zo ya kira Fir'auna da sauran mabiyansa wato su kade ta Allah su bauta wa Allah su daina bautar Fir'auna su daina shirka sai shi Fir'auna yake adresa mutanansa yace ya ayyuhal mala'u ya ku wato manya-manyan mutanansa yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ni kan fadna gani ni fadna gani ku ba ku da wani Allah da ya wuce ni kaga wannan magana ai akwai san zuciya akwai mai da mutane dabbobi ai wani ne ya kamata ya tashi a cikin jama'ar yace jama'a mu fa muna ganin ba fa wanda ya dace fa a rike shi ubangiji sai Fir'auna sai mai gida amma shine da kansa zai ce shi yana gane musu fa ba su da wani ubangijin da ya wuce shi aga inda suna da hankali ada za san wannan magana ai magana ce wanda yake a bar mayarwa ai mutum bai ya tsarkake kansa yawa mutum bai ya tsarkake kansa ai wani ne zai gwada ka ba kai ne zaka tafi kuma ka gwada kanka ba yace musu ma'alimtu lakum ni ban san kuna da wani min ilahin wato wanda yake muku matsayin wato shugaba wanda za ku rike shi a matsayin ubangiji gairi ban da shi ba saboda haka amma tunda annabi Musa yayi da awar yana da wani ubangiji yake to ina hamana ka gina min hasumiya yace fa auqidil ya hamanu alatini ka ya gina masa wata doguwar hasumiya wanda zai je ko zai leka cikin sararin samaniya ko zai hango Allah Musa wannan fa izgili ne fa ya san Allah yawa babu wanda bai san akwai Allah ba in dai mutum an halice shi ya rayu ya daya kansa ya ga sama ya ga kasa ya ga rana ya ga wata ya ga taurari ya san da wanda yayi su yawa ya san Allah sai dai kila sanin Allah da idan mutum bai san Allah ta hanyar ilimi ba kuma ba zai ba wa Allah girman da ya dace da shi ba yadda ma wadansu malaman tarihi suke fada wallahu alam cewa asali Fir'auna ma yana da wani dakin bautarsa wanda kasa ne zai je fada gun yana kuka na birgi ma yana roƙon Allah gaskiya kada ya kunya ta shi a cikin mutane duk abin da mutanansa suke so a yi zai zo ce musu za a yi kuma Allah zai sa a yi saboda haka sai Allah ya masa istidraji akan abin da yake kai suka ce zai yanki dare ya je ta kuka kada Allah ya kunya ta shi a mutanansa kar mutanen zo sun ce gobe suna so a yi ruwa ya roƙi Allah kuma ba a yi ruwa ba amma Allah sai ya bashi wa adallahu Allahu ala ilmi sai Allah ya batar da shi bisa sani saboda haka yake cewa hamana wato ya hamanu wato fa'auqilli ala tini ka je ayi min gini mana aje a buga bulo a hura wuta a sarrafa garin suminti sannan a buga bulo ayi wato bulo da za a yi a zuba kankare ayi doguwar hasumiya da shi yace faja'alli sarhan ka sanya min hasumiya doguwa wato la'alli attali ila ilahi Musa yace ko zan iya hango ubangijin annabi Musa in na hau kan wannan hasumiya na leko saboda haka wa inni la'adunuhu minal kadibin ni zan je gano muku dan ni ina tsammanin Musa nan ƙarya yake amma zan hau hasumiyar zan je gano muku to zai bada labarin gaskiya ne ne in ya bada labarin gaskiya ai zai masa sanadiyar tafiyar abin da yake gudu ya tafi saboda haka zai je wannan suke cewa har ya hau hasumiyar ma ya ji ya zare kibiya a cikin kwarin sa ya harba ta sama can sai ta dawo da jini a jikinta sai ce a ya same shi ma har ya kashe shi ma shi yasa Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi fir'auna yayi girman ka yayi dagawa bayan kasa ba taba samun kafiri da ya irin abin da Fir'auna yayi ba shi yasa zaga alqur'ani guri da yawa shine kafirin da aka fi wato tattauna matsalar sa cikin alqur'ani cikin kafiran al'umman baya inda banda kafiran makka cikin kafiran al'umman baya a baya Fir'auna wanda alqur'ani ya kawo kisarsa a kawo ta da yawa a kawo ta gajeriya cikin kusan surori da yawa za ga an tattauna matsalar sa saboda wato irin girman kan da Allah ya ce wasta gabara wato Fir'auna ya yi girman kai huwa wa junuduhu fi ardi shi da rundunarsa a cikin kasa wato a kasar Misra sun yi wannan bi gaidal haqi ba tare da wata hujja tabbaciya ba sun yi girman kai inda ya da'awar allantaka kuma ya maganganu ya maganganu kasassaba manya-manyan maganganu munana wa Ubangiji subhanahu wataala. Allah ya ce wazannu annahum ilaina la yarji'un, a fir'auna da mutanansa suna zato ba za su dawo zuwa gare mu ba. Gashi yanzu labarinsu ake bamu anda tsakanin annabi Musa alayhi salam da annabi Isa ma shekaru ne kusan shekara 500, tsakanin annabi Musa annabi Isa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kusan shekara 500, kaga tsakanin mu da annabi Musa kusan shekara 1000. To da ka labari ne wanda yake shi yasa mutum ya ji tsoron Allah duk halin da mutum yake ciki, kar ya tsammani mu wato zai tsere wa Ubangiji subhanahu wataala. Wata rana sai ka ji labarin sa kullun za a bayar, wato ya riga ya wuce. Fa kazna wa junudahu
فَنَبَذَنَاهُ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ.
الله يشفع كذنا وجنوده سي مكا جمكيش فرعون ده رندنسا فنبذناه في اليم كجيفا سوا تو اسكين واتو تشكين تيكو شيني واتو كوغين غيشيري شيني اليم شيني بحر الميل واتو سكا دلمي اتيكي. الله يشفع انظر كدوبا كاي مي كاراتو كو مي سورارن كاراتو كيف كان عاقبه الظالمين يا يا كرشن الظالمي wato ya kasance hina saru ilal halaki yayin da suka tafi zuwa ga halaka. Allah madaukakin sarki ya sanya sun zama ahadith labari wanda ake zo ake bayarwa. Allah ya ce waj'alnahum a'immatan
yad'una ila an-nar
wa yawmal
qiyamati la yusarun.
Allah ya ce waj'alnahum muka sanya su wato su fir'auna da mutanansa a duniya a'immatan shumagabanni ne na kafirci ru'asa'un fi shirki wato shumagabanni ne a cikin harkar shirka da Allah. Ya da'una ila nar suna kiran mutane zuwa ga gidan wuta domin suna kiran mutane zuwa ga yi wa Allah shirka. Wa yawmal qiyamati amma ranan alqiyama Allah ya ce la yunsaruna wato ba mai taimaka musu wajen ije musu azabar Allah. Na'am
wa atba'nahu fi hadhihi dunya la'ana wa yawmal qiyamati hum min al-maqdudin.
Allah ya ce wa atba'nahum wato fi hadhihi dunya sai muka biyar wato bayan halakar da su muka biyar a bayan su a wannan duniya din la'ana tsinuwa. Wato Allah ya tsine musu duk wani mutumin kirki ya tsine musu sai muka biyar musu wato tsinuwa da tabewa. Duk wanda zai ambaci labarin fir'auna da mutanansa ba zai ambaci labarin fir'auna ta hanyar yabo ba, sai dai ta hanyar zargi da hanyar zagi. Saboda haka sai muka biyar musu a duniyan nan wato da tsinuwa da la'ana. Wa yawmal qiyamati Allah ya ce dan alqiyama kuma hum min al-maqbuhin suna daga cikin mutanen da wato za su fuskanci mummuniyar azaba, ko al-maqbuhin suna daga cikin mutanen da za a nisantar da su wato gaba da rahmar Ubangiji. Na'am
malakata na Musa kitaba min ba'di ma ahlakana al-quruna al-mulki sa'ira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatazakkarun.
Allah madaukakin sarki yana baba wato Qurayshawa labari wato baiwar da yayi wa ƴan bani Isra'ila. Allah yayi wa ƴan bani Isra'ila baiwa domin ya halakar da al'umman nan wato waɗanda suka shude. Allah ya halakar da al'umman da suka shude, an halakar da Adawa, an halakar da Samudawa, an halakar da mutanen annabi Lut, an halakar da mutanen annabi Shu'aib, sannan aka halakar da Fir'auna da mutanansa da suke azabtar da ƴan bani Isra'ila. To kaga wannan ai Allah ya yi wa ƴan bani Isra'ila baiwa ne domin al'umman da suke halaka su suke azabtar da su sai Allah ya halakar da su. To sai ake tunawa a Qurayshawa wannan ni'ima da Allah ya yi da ya kamata a ce wato su ma Qurayshawa su karɓi addinin musulunci domin su ci gajiyar da ƴan bani Isra'ila suka ci wajen aiko annabi Musa alayhi salam. Wato malam ya ce wannan labari dai daga wajen Allah ga Qurayshawa cikin baiwar da yau ƴan bani Isra'ila hina halakal umamul madiya, domin Allah ya halakar da al'ummar da suka shude lamma anidu lokacin da suka yi girman kai wa kadzabu rusulahu suka karyata manzanninsu wa saru fi zamani fataratin bi inzali taurati li ta'abbadu biha. Saboda haka su ƴan bani Isra'ila sai suka zama suna zamanin fatara, zamanin da ba a aiko manzo ba, don bayan an halakar da mutanen annabi Shu'aib kafin annabi Musa wato su ƴan bani Isra'ila suna zamanin fatara ne, ba a aiko musu annabi ba, sun zauna tsawon lokaci. Daga baya kuma sai Allah ya aiko musu wato wato annabi Musa alayhi salam mallan yace abinda dai wannan aya take nufi fadin Allah wala kada ce na musul kitaba shine wato aqididdigewa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ni'imomi da ubangiji yayi mata tunda Allah da ya aika annabi Musa wa yan bani Isra'ila ne da aka aika annabi Isa shima wadai kusan da nasara ne da kuma su yan bani Isra'ila to kaga ita wannan al'umma din Allah bai aika mata annabi ba tun bayan wato annabawa irin su annabi Salihu da suka tafi to sai daga baya Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka su larabawa suna zaune a zamanin fatara ne wato daban su da mai gargadi ya zo musu an samu tsawon lokaci saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka aika wa annabi Musa aka aika da littafin at-taura a lokacin wato jahilcin yan bani Isra'ila haka aka aika wa larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani a lokacin suna zaune wato cikin jahilci wato da dufin kai domin su zama sun yi amfani da wannan damar saboda samun shiriya daga wajen Ubangiji shi yasa Allah ya ce walaqad atayna Musa al-kitaba hakika wato mun ba wa annabi Musa littafin at-taura min ba'di ma ahlaknal quruna al-ula ba mun halakar da jama'ar farko har yanzu wannan aya tana daya daga cikin ayan da malamai suke kafa dalili da ita a kissar baya da muka karanta na wayanan ƴan mata da annabi Musa ya share musu ya share da su ruwa cewa bayan annabi Shu'aib bane tunda annabi Shu'aib yana daga cikin qurunul ula jama'arsa tana daga cikin jama'ar farko wanda aka halakar saboda haka sune adawa da samudawa da sauransu Allah ya ce basairal nasi mun aiko wa annabawa da littattafe saboda me saboda ya zama basairal nasi ya zama wato izina ga mutane tunda ai za a bada labarin al'umman da Allah ya halakar me suka yi aka halakar da su za a bada labarin waɗanda aka tseratar me suka yi aka tseratar da su to dan ya zama wato izina shi yasa kullun aka ce labari in yazo mai hankali shiga cikin labari yake dauki abin da zai amfane shi saboda haka Ubangiji yace basaira linnasi dan ya zama wato basira ga mutane su dauki izina sannan wa ma kunta bijanibil garbi ko wa rahmatan sannan kuma wato wahudan ya zama shiriya wa rahmatan da jin kai ga wanda ya imani da littafin Allah ya ce la'allam yatazakkarun wato ko sa dauki wa'azi wato cikin abin da ake gaya musu a littattafan su wa ma kunta bijanibil
garbi wa kunta bijanibil garbi irqaina ila musa lamar wa ma kunta minal shahidin
Ubangiji yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da labarin annabi Musa da Allah bashi alqur'ani Allah ya ce wa ma kunta bijanibil garbi ai a lokacin da Ubangiji ya magana da annabi Musa a cikin wannan jejin a wannan kwarin a wajen wannan bishiyar kwarin da yake damacin annabi Musa Allah ya ce kai Muhammadu wa ma kunta bijanibil garbi baka gefen Musa ta gefen gaba ma'ana baka gurin ai baka gurin illa iyaka Ubangiji yana sanar da shi ta hanyar wahayi ne abin da ya faru amma lokacin da abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba haife shi ba tsakanin sama da annabi Musa shekaru ne masu yawan gaske Allah ya ce baka gefen annabi Musa a lokacin da muka yi munajati da annabi Musa id qadaina ila Musa al-amra yayin da muka hukunta wa annabi Musa wato lamarin manzancin sa da zamu aike shi zuwa gurin Fir'auna a lokacin da Allah bashi manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam wato baya gurin Allah ya ce wa ma kunta min ash-shahidin kuma baka halarce a lokacin da wannan waƙiya ta faru balle ka zo ka ba mutanen ka labari saboda haka idan mutanen ka sun karanta alqur'ani wannan sun karanta wahayi ne daga wajen Ubangiji ba labarin molan ka kake ba su ba walakinna ansha'na
qurunan tatawala alaihimul umur kama kunta sabiyan fi ahli madayna tatalu alaihimu ayatina walakinna kunna mursidin
Allah yake cewa walakinna ansha'na qurunan sai dai bayan annabi Musa ma kafin ka mun tashi al'ummai qurunan akar al'ummai da yawa da yawa da yawa an yi zamani da yawa an yi al'ummai da yawa da yawa bayan annabi Musa fatatawala alaihimul umur sai ya zama mutane rayuwa ta musu tsawo saboda haka rayuwarsu ta yi tsawo sai suka manta alƙawari da suka dauka tsakaninsu da Ubangiji saboda haka wannan ilimin sai ya shafe a cikin kirjin su wato sai wahayi yake to bayan zamani Allah ya ce sai muka dawo da kai a matsayin manzo domin mu baka aike ka je ka karantar da waɗanda suke da'awar suna kan addinin Annabi Musa su ji sako daga wajen Ubangiji haka kuma wanda suke wato bin addinin shirka su kuma su ji sako su ma daga wajen Ubangiji haka na masu nasarancin su ma su ji sako daga wajen Ubangiji mana faji'ina bika rasulan sai muka zo da kai a matsayin manzo wa auhayna ilayka kabar Musa wa gairi sai muka baka labarin Annabi Musa da wato sauran annabawan da muka kissanta maka labarin su a cikin Alkur'ani wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana ai baka cikin madyana baka zauna a madyana lokacin da Annabi Musa ya gudu daga garin Fir'auna ya tafi madyana har inda ya je abin da ya faru inda ya shayar da dabbobi har aka yi masa aure har aka bashi kiwon dabbobi duk baka nan duk ka ji wannan ta hanyar wato wahayi ne natalu alaihim ayatina baka cikin su lokacin da muke karanta musu ayoyin mu balle a ce ka samu labarin kai ka zo ka gaya musu Allah ya ce walakin na kunna mursalin sai dai mu mun aiko manzanni ne muka aiko malaika jibrilu yazo ya gaya maka kai ko muka ake ka je kai kuma ka gaya wa mutananka saboda haka ka samu wannan wato ta hanyar wahayi ne kuma duk wanda ya samu wannan labarin ma ya samu labarin ta hanyar wato wahayi ne saboda haka Ubangiji yakan yi wahayinsa ya ba da labarin abin da ya faru saboda wato ya awasar da mutane amma su mutananka wato sun kafirce Allah ya ce wa ma kunta bi janibi turi
wa ma kunta bi janibi turi idna dayna
na'am
walakin rahmatan min rabbika
na'am
tunzira qauman ma atihim min nadhirin min qablika
la'allahum
yatadhakkarun
Ubangiji yake cewa wa ma kunta bi janibi turi ya Muhammadu baka gefen dutsin nan dutsin turi sina Allah ya ce idna dayna yayin da muka yi magana da Annabi Musa lokacin da muka kira Annabi Musa muka ce meye a hannunka sanda ne jefar da sandan da duk abin da ya faru Allah ya ce kai Annabi baka gefen wannan dutse din ko kuma gefen dutsen da muka yi munajati da Annabi Musa da muka ce je debo mutum 70 daga cikin mutanansa da Allah ya ce ka tara Musa 70 rajulan limiqatina ya zao mutum 7 daga cikin yan bani Isra'ila wanda za su zo su ji maganar Ubangiji Allah kuma ya ba su littafin At-Taura da suka zo suka yi butulci bayan Allah ya magana da su sun ji maganar Ubangiji suka ce mun ba mu yarda ba sai ka nuna mana Allah ido da ido tsawa ta kama su suka mutu daga baya Annabi Musa ya roki Allah cewa Allah da ka ga dama da ka kashe su a gida yanzu sai da na zabo su a cikin mutane na kawo su nan ka kashe su in na koma in ce wa mutane ne Allah ka raya su Allah ya raya su to Allah ke gaya wa Annabi sallam ai bakka nan a wannan gurin lokacin da wannan waƙiyan ta faru ai bakka nan walaki rahmatan min rabbika sai dai jin kai ne daga gurin Ubangijinka ya kissanta maka wannan labarin litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qabli dan ka je ka ba wa mutane labari mutanen da wani annabi mai gargadi bai zo musu ba kafin ka shine mutanen makka dan ka je ka gaya musu ka ba su labarin alqur'ani ka gargade su lalai mutazakkarun ko sa dauki wa'azi su daina bautar gunki su dawo su bauta wa Allah makareci malicin kowa da komai walauna
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين
Ubangiji yace ولولا أن تصيبهم مصيبة بعدن Ubangijin kai na jin tausayin su kada wato musiba wato ta same su shine ukuba bima qaddamat aydihim saboda dalilan kafircin su ba ba dan kada a saukar musu azaba take musiba wato azaba ta same su saboda abin da suka gabatar da kafirci ba fa yaqulu balle su zo suna cewa rabbana laula arsalta ilaina rasulan Allah yace da mun yi shiru mun kyale su sai kafircin a je lahira Allah yace mu dauke su mu zuba su a gidan wuta idan aka zuba su a gidan wuta za su rika cewa rabbana ubangiji mu laula arsalta ilaina rasulan mu ai ba mu sani ba bamu san bautar gunki ba kyau ba ina ma da ka aiko mana manzo ya zo yayi mana wa'azi fanattabi ayatika mu zo mu bi ayanka mu bi maganganun da manzanka ya faɗa wa nakuna minal mu'minin mu ma musulunta Allah ya ce in ba dan kasi wannan ba da ba za mu aiko manzan ba amma mun aiko manzo ne da littafi dan mu yanke musu hanzari idan baka taba ji ba za ka iya cewa baka taba ji ba amma in an aiko maka manzo aka ja hankalinka aka yi maka wa'azi kaza Allah ya haramta kaza Allah ya halatta sai ka aikata abinda Allah ya haramta kaga kenan ka bata da ilimi ka bata da saninka saboda haka baka da hanzari a wajen Allah. Shi yasa aiko manzo yanki hanzari ne wa kafirai kan su ce a lahira ma ja'ana min bashirin wala nadirin, me gargadi bai taba zuwa mana ba, da gidan wuta mai albishir da aljanna bai taba zuwa mana ba. Allah ya ce karja'akum bashirun wa nadir, a lalle mai gargadi da kuma wato mai albishir wato ya zo muku. Saboda haka Ubangiji yake cewa in ba dan kada in an kama su da uquba a lahira za su ce rabbana ubangijin laula arsalta ilaina rasulan ina ma da ka aiko mana manzo, fa na tabi'atika mu ma bi ayoyin naka ni bin manzan naka wa nakuna min almu'minin, wato mu zama muna daga cikin mu'minai. In ba dan haka ba da shikenan ba buƙatar ma wato da ba buƙatar wato aiko manzo. To amma saboda ayyuki hanzari shi yasa Allah ya aiko manzo. To amma da manzan yazo me ya faru? Allah ya ce fala maja'ahum alhaqu.
Falma ja'ahum alhaqu min indina.
Na'am.
Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa.
Na'am.
Alam yakuru bima utiya Musa min qabl.
Na'am.
Qalu sahirani tadhahara.
Allah ya ce da'awar kawowa manzan ma nawa ne manzan yazo suwa kare tashi. Allah ya ce falamma ja'ahumul haqu, yayin da gaskiya ta zo musu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min indina daga wajen mu, Allah ya ce muka aiko shi da sako. Qalu sai suka ce masa laula utiya misla ma utiya Musa, yaya kurin mutun zai zo ya ce shine Annabi, yana da'awar Annabi ne kuma bai zo da irin abin da aka ba Annabi Musa ba. Ai da kai ma sai mu ganka da sanda ka sake ta zama macijiya, sai mu ganka da hannu, ban san mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shanye mu'jizar wato duk sauran annabawan ma ba mazantan Annabi Musa kare ba. Amma sai suka ce wai wato me yasa ba a bashi laula utiya misla ma utiya Musa, me yasa ba a bashi irin abin da aka ba Annabi Musa ba, in dai gaskiya ne shi Annabi ne, kamar a bashi hannu, kamar a bashi wato hasken hannu, kamar sanda da wasunsu. Allah ya ce awalam yafuru bima utiya Musa min qabl, shin wanda aka ba wa Musa ma basu kafirce wa Musa bane? A san kafirce wa Musa, Musa ma sai da Allah ya taimaka masa ya halakar masa da mutanansa. Ai Annabi Musa ma da yazo da duk ayar da yazo ai sun kafirce masa. Saboda haka wannan zancen alabe da aya irin ayar Annabi Musa ma wannan ƙarya ne, koda yazo da ayar da tunda ai yazo da ayar da ta fita Annabi Musa ba yadda da ita ba. Allah ya ce qalu, da Annabi Musa ya zo musu da shi da dan uwansa Annabi Harun cewa suke sahirani, masu sihiri ne guda biyu, tazahara wanda suke taimakawa juna wajen gwanin cewa a sihiri, ko kuma suka shahara, tazahara suka shahara ko suke karfafan juna, in wannan yau sihirin tanan wannan ma yau tanan, sai su dauki hankalin mutane. Mun gane ko? Wadansu malaman tafsirin suka ce wato sahirani tazahara suna nufin wai alqur'ani ne da kuma attaura. Su mutanen Annabi Musa sun ce attauran sihiri ne, su ma mushrikan Makka sun ce alqur'anin sihiri ne. Shi yasa sai Allah ya kira littattafan da suna littattafe guda biyun wato sihiri ne, shine wato sahirani tazahara, wato sihiri ne guda biyu wato suka bayyana. Wa qalu inna bi kullin kafiruna, suka ce mu mun kafirce kowanne. Mutanen Annabi Musa sun kafirce wa attauran, su ma mushrikan Makka sun kafirce wa alqur'ani. Saboda haka ai ƙarya suke su ce wai dan Annabi bai zo da aya irin ayar Annabi Musa bane, ai Annabi Musa ma da yazo da aya ta sa an ƙaryata shi. Saboda haka ƙaryata manzo ba wani bakon abu bane wato a wajen kafirai. Na'am.
Qul fa'tum bi kitabin
Na'am.
wa hadi min huma at-tadhkiru in kuntum sadiqin.
Na'am.
fa lam yasdiqu laka fa amanna ma yattabi'una hawa.
Allah ya ce qul fatu bi kitabin min indillahi, ka gaya musu ya Muhammadu, fatu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma, idan har kuna cewa wai alqur'anin nan ba daga wajen Allah yake ba, ko kuma kamar da su Yahudawa da su mutanen Fir'auna da su ƙaryata littafin Annabi Musa alaihi salam suke cewa littafin at-taura ba daga wajen Allah yake ba, Allah ya ce to ku ce musu, wato ko kuma a gaya wa mushrikan Makka, tunda su sun ƙaryata dukkan littattafe biyun, tunda su shirka suke, sun ƙaryata at-taura, sun ƙaryata alqur'ani, Allah ya ce ka ce musu to fatu bi kitabi ku zo da wani littafi min indillahi daga wajen Allah ku din da kanku wa ahada minhuma wanda yafi wa'annan din shiriwa littafin da yafi wa'annan din wato zama littafin shiriya ku zo da shi ku din daga wajen Allah tunda dai kun kareta wa'annan to ku zo da wanda yafi wa'annan din wato shiriwa daga wajen Allah atabi ka ce ni zan biyan kun kawo tunda ku ba za ku bi alqur'ani ba to ku zo da littafin naku in dai littafin naku yafi alqur'ani to ni kuma zan bi shi Allah ka ce Allah ya ce masa kace za ku bi za ka bi wato in kuntu sadiqin gaskiya kuke a wajen da'awar ku cewa alqur'anin ba daga wajen Allah yake ba to ku kawo abin da yake daga wajen Allah ni zan bi kaga rikici ne mai sauki yawa idan suka inkarin alqur'ani sai su kawo wanda yafi alqur'anin shi kuma Allah ya ce masa in sun kawo wanda yafi alqur'anin kace in sun kawo wanda yafi alqur'anin za ka bi Allah ya ce wato waman adallu ko fa illa masjibu laka ka karanta fa illa masjibu laka idan basu amsa maka akan wannan abin da ka nemi su da shi ba su kawo wani littafin da yafi alqur'ani fa alam ka sani annama tabi'una ahwa'ahum su dai suna bin san zuciyarsu ne waman adallu lalle ku ba wanda yafi bata mimman taba hawahu sama da wanda yafi san zuciyarsa bigai da hudan min Allah ba tare da ya samu wata shiriya daga wajen Allah ba ba wanda yafi shi bata ga wanda yake shiriyar sa daga wajen Allah take ga wanda kuma san zuciyar sa yake bi ba tare da shiriya daga wajen Allah ba kaga ba za ka hada su ba wato wanda yake yayi riko da shiriya daga wajen Allah wannan shine wanda yayi riko da shiriya wanda yake shine ba zai tabe ba amma duk wanda yabi san zuciyar sa to kaga wannan san zuciyar sa ba wanda shi bata inna laha la yahdi al-qawma az-zalimin lalle ubangiji ba shi da mutane az-zalumai wato akan kafircin su na'am
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون
الله يأتي ولقد وصلنا لهم القول حقيقة من بينا ومتاني ولقد وصلنا لهم القول من بينا ومتاني واتو القول مغنغنوشين القرآن من فتد القرآن نن لتافي نيوان ديكي مي بياني yana cike da hukunce hukunce yana cike da bayani da wato tantance komi dalla dalla menene bata menene shiriya menene ƙarya menene gaskiya Allah ya ce mun rarrabe maganganun nan mun yi bayanin su wa mutane da alamin tazakkarun ko mutane sa dauki wa'azi su yi imani da alqur'ani su waye mutanen Allah ya ce alladina atainahumul kitaba sune waɗanda muka ba su littafi min qablihi kafin zuwa alqur'ani sune yahudu da kuma wato nasara Allah ya ce hum bihi yu'minun lalle su sun imani an ce wannan wato ayan ta sauka akan waɗansu mutane ne mutum 80 daga cikin ahlul kitabi a mutum 40 daga cikin kristocin najaran ne a mutum 32 mutanen habasha can garin sarki najashi mutum 8 kuma daga cikin mutanen sham ne to waɗannan su 80 akan su wannan ayan ta sauka a waɗansu malaman suka ce ta sauka akan mutum 40 ne waɗanda wato suka zo tare da Ja'far bin Abi Talib daga Habasha bayan manzon Allah ya hijira daga Makka ya koma Madina kenan to suka zo suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam to yayin da suka zo Madina sai suka ga halin da mutanen Madina suke ciki halin da al'ummar musulmi suke ciki da yake sabon hijira ne a lokacin ana cikin kunci dan da yawa wato sulalewa suke cikin dare zaka bar dukiyarka da iyalanka da komai domin ka gudu ka tsira da imaninka yawanci haka suke zuwa kowa daga shi sai rigar da take kunkumin sa haka zai tafiyar kwana da kwanaki wato ya iso Madina ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka in ka zo bako kana guri kuma dole ka fuskanci dan matsaloli na rashi sun shiga cikin matsaloli na karancin wato abin tasarrufi to su wayannan da suka taho daga Habasha suna da dukiyar su su sun zo sun karba addini ne to sai suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun ga halin da al'ummar musulmi suke ciki na halin babu idan manzon Allah ya musu izini za su koma Habasha wato zai su dauko dukiyarsu su zo su tallafa wa ƴan uwansu manzon Allah ya musu izini saboda haka suka tafi suka je suka taho da dukiyarsu shine Allah madaukakin sarki ke musu bayani wato a cikin alqur'ani wato cewa a ya rarrabe komi a cikin littafin su waɗanda suka yi imani da alqur'anin za su ga wato abinda ubangiji yayi bayanin sa a cikin alqur'anin dalla-dalla na babin taimako da babin agaji kamar da aka yi bayanin sa wato a cikin littafin at-taura shine wato Allah yake cewa wato alladheena atinahumul kitaba min qablihi wanda muka basu littafi kafin littafin wato alqur'ani hum bihi yu'minun su sun imani saboda haka suka musulunta wasu kuma suka ce ana maganan su Abdullahi bin Salam ne wayanda suka musulunta wato bayan da suna kiristoci da zuwan alqur'ani da zuwan annabi sallam wato madina wai zai tula
wai zai tula alaihim qalu amanna inna lahu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin
sallama sai an lokacin yayi muke ta fara shagira
na'am alhamdulillah zamu dakata nan saboda lokaci abinda muka fara daidai muna roƙowa Allah karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana idan Allah ya sa mu dawo darasin mu na gobe zamu tashi akan izin walakar wasan nadin insha Allah saboda yanayin lokaci tambayoyi ne aka yi su guda uku a jiki amma na ga tambaya tana buƙatar mu sake binta mu bi sauran na amsa ɗaya wanda na dakatar da bayani muka tashi to amma insha Allah saboda mu cike lokaci za mu ƙarasa su ita ce takardar mutumin da ya tambaya don gane da mutum zai iya raba gadonsa in yana tun yana raye wanda a gugguje na ce ai mutum bai raba gado sai ba dukiya ba ta zama ta gado sai bayan an mutu an batta mutum yana so ya raba na ce sai dai ya kashe kansa to ashe da ya tambayar yace shin malam mutum zai iya raba gadonsa da kansa kafin ya rasu to wannan dai bai yayuwa kawo mutum ya rasu dukiya dukiyarsa ne sai dai kurin in zai tsatsaga tsakanin yaransa nan kuma ana bukatun ya adalci akwai mutumin da ya kyauta wa ɗansa na gona ko na fili ko na gida da ya zo gaya wa matarsa yana da yaya kuma da yawa kuma shi wannan yaron yana jin daɗinsa domin shi yake kyautata masa saboda haka sai ya ɗauki gida ya bashi shine da ya zo gaya wa matarsa sai matar ta ce to ya kamata ka je ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya masa ne ce ban gaya masa ce ka je ka gaya masa don shi ma ya zama shaida shine ya sako ɗan a gaba sai ga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullahi wannan ɗana ne kuma yana kyautata mun yana mun biyayya saboda haka ga gidana nan na guri kaza na bashi kyauta yace manzo Allah ka zama shaida manzo Allah yace masa dan naka shi ɗaya ne ko akwai saura ce akwai saura suna nan amma ba mai biyayya sa manzo Allah sai yace masa ni bazan shaida akan zalunci ba yace ku ji tsoron Allah akan ƴaƴanku ku daidaita tsakanin ƴaƴanku saboda haka kyauta shi uba ana so in zai yi wa ƴaƴansa to ya daidaita zaka ji daɗi wanda yake maka biyayya ka fi jin sa a ranka amma in har ka zo kyauta sai ka tsaya kai adalci ta yadda Allah a lahira ba zai tume ka da ka zalunci ƴaƴanka na cikin ka ba sannan in har za a yi irin wannan kyautar to sai a yi hatta ƴaƴan da suke gidan aure su ma sai a sa su a kyautar kar ya zama a zabi ƴaƴa maza ɗin kurin da suke gidan a basu su ma wayancan suna da haƙƙi a basu to in dai har za a yi kyautar ya halatta kuma kyauta mutum bai yayinta lokacin da yake cikin rashin lafiya lokacin da yake lafiye yake cikin lafiyarsa lokacin zai yi kyauta amma in ya kwanta jinya in yi kyautar za a iya dakatar da kyautar saboda haka duk wani aiki na alkhairi ana so mutum ya yi tun yana lafiyayye lokacin da ya kwanta jinya in ya yi shari'a tana taka burki a wani abu ko da za a bar wani abin ya wuce duk abin da kai in na kyauta ne in na wani abu ne sai a duba ga in dai bai wuce ɗaya bisa uku ba sai a zartar maka amma in ya wuce ɗaya bisa uku sai a dakatar to sai a tambaye ta sai yake cewa ko mutum zai iya ware wani abu ya ce ya fitar wa wani ɗansa gado idan ya mutu shi wannan yaron bashi da gado wato ya sallami ɗansa to har yanzu dai waccan amsa dai ita ce mutum da ya bayyace abu ya ce masa gado duk abin da aka ce gado dukiya ce da ta zama sunanta tarika Allah yake cewa mimma taraktum shi ake cewa tarika abin da aka mutu aka bari to duk abin da aka kira shi gado to dukiya ce da mai dukiyar ya mutu ya bari shine dukiyar gado saboda haka ba zai ce ya fitar da wani ɗansa ya ware shi a zai kula gaba tsakaninsa da sauran yaran kuma ya ware shi ya ce shi ya fitar masa gadonsa sannan sauran kuma su raba a za su ce babansu ya zalunce su domin in gona ce za su yi ƙila ya ɗauke gona wadda take ta kusa ko wadda ta fi kyau ko kuma wadda ta fi girma ko wani abu ya ba ma wani saboda haka ba a yin haka na biyu ya ce malam mutum zai iya yin wani abin lada yace Allah ya kai wa iyayensa bayan sai rasu yi ana yi hatta koda nafila indai mahaifinka ne da mahaifiyarka malamai suka ce koda nafila raka'a biyu zaka iya yi kace Allah ya kai musu ladan yawa amma banda iyaye babu wanda zaka yi musu ibada kuma kace akai musu ladan indai ibada ce da ta shafi sallah ko azumi ko tawafi ko aikin haji gaba daya amma su wannan zaka iya yi kace Allah ya kai wa iyayenka ladan kuma Allah zai kai musu amma sauran abubuwa na ma'ruf na sadaka zaka yi akai Allah ya kai ma wani ladan amma indai abin da ya shafi azumi ne ko sallah ko aikin haji to wannan sai uwa da uba su ake yi a roki Allah ya kai musu ladan kuma Allah zai kai a tambayar su ta uku yace malam bayan an dago daga sujjadar farko kafin a je a sujjada ta biyu shin malam ana karanta wani abu ne kafin kuma me ake karantawa akwai addu'a da ake in an yi sujjadan farko an dago akwai addu'a da ake a kutuna min addu'a ha rabbi ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wannan addu'a ita ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbi ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni haka ake so mutum yayi sannan sai ya koma sujjada ta biyu sannan yace malam mutum zai iya barin wasiya ya raba gadonsa da hannunsa duk wanda ya sake yace duk wanda ya sake bayan ya mutu Allah ya isa wai mutum zai bar wasiya in ya raba gadonsa da kansa sannan ya bar wasiya ya ce duk wanda ya canza wannan gadon bai yafe ba ba zai iya ba ba zai iya ba wannan wani da kamba ne iyaye suke yi wanda ko ba daidai ba ne eh to gashi ne dai iyaye su daina yin abu ko da ta hanyar aure zaka ji wani lokacin uba sai ya ce shi bai yarda wani ya auri wance ba ko bayan ransa in ya aura bai yafe ba ko uwa ta ce ko bayan ransa in ka auri yar wannan gidan ban yafe ba bai kamata ba ko kuma yarinya tana son saurayinta uba ya ce faufau ko bayan ransa bai yarda wani auren ayi ba wannan ba bai dace ba ya shiga hurumin da ba nasa ba kai da zaka tafi gaban Allah kai da kake so ka rage wa kanka tuhuma abinda za a tsaye da kai a tambaye ka kana kara wa kanka abinda za a tambaye ka idan wanda za ta auren bai da matsala a addini ka ba ta aure shi amma in ka san ba mai addini bane sai ka ba ta shawara in ta ki kabarinta daban littafinta daban sai ka barta in ka ba ta shawara ta ki ka barta amma ba hurumin uba bane yayi kama kariya a aure ba hurumin sa bane baba shi dama wani lokacin za ka ga mutane a bazawara ma mutum yana sai ya kartafi bazawara ce fa da suke da yanci ta zaba kanta miji amma uba sai ya ce faufau wanda wani ka kuma yana kallo ya sa hannu ya karya wannan soyayyar da Allah ya ce kar a yi manzon Allah ya ce duk wanda ya raba mutum da masoyinsa a duniya shi ma Allah ya raba shi da masoyinsa a lahira muniyar addu'a ne saboda haka gaskiya kuskure muke yi har ya ce zai bar wata wasiya in aka yi canza Allah ya isa bayan kuma shi abin da ya bari wasiyar nan ko ba daidai ba ne to wannan dai jan hankali ne shi yasa na ce barin dawo da takardar mu sake maimaita ta yau Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala alam kai bayan Allah da suka roki addu'a a baki da yan gari marasa lafiya da kuma wanda suke da lafiya kowa za mu sa cikin addu'a Allah biya kowa bukatarsa kuma bakon mu da